na shida daga hanyoyin karbar hadisi shine malami ya sanar da almajiri cewa ina sanar da kai na karba hadisi kaza daga wajen malami kaza, ya fada da isnadin sa. Kuma wannan shi yake kira ilani, shine ya kawo misali yace kamar yace wannan shine abin da na ruwaito ba tare da izini da ya dauranci wannan ba, ba tare da ya ce nema izini kai ma kuma ka ruwaito daga gare ni ba. To malamai sun inganta cewa wannan ba hanya ce da za a yi ruwaya da ita ba, sun inganta cewa a jefar da wannan. Wasu suka ce a iya yin ruwaya da haka, abinda malami ya sanar da kai cewa ya ruwaito shi, to ka iya ruwaito shi daga malamin cewa shi wanda aka sanar ya iya ruwaya, ya iya ruwaya daga malamin da ya sanar da shi. Kai ko da shi malamin ya ce ma kada ka ruwaito fa daga gare ni, to amma tunda da ya faɗa masa, wasu suka ce a iya ruwaya daga gare shi, ya iya ruwaya daga gare shi. To da alkali iya ya ce wannan bayani, wannan magana ta ƙarshe ita ce tafi inganci, ita ce ingantacciya wadda tunani ko bincike ba zai hukunta wani abu daban ba in ba ita ba. Domin dan shi wanda ya ruwaito hadisi ya ce kai kaka ruwaito daga gare shi, ai wannan ba hujja ba ce, ya ce baka da damar ka ruwaito daga gare shi. To sai kuma nau'i na bakwai da na takwas wanda su ya faɗa a wa'annan baitocin guda wannan baitin. Yace wal mulku sabani ya jiri yana gudana dangan a cikin wasiya, inda shi malami yayi wasiya cewa littafi na abawa ne ko aba almajiri na wani ko wannan takardun abawa ne. To shi wannan da aka ce a baiwa ya yi amfani da haka ta fuskar yin ruwa daga malamin nan ko bai da damar yi amfani da haka, to aka samu sabani tsakanin malamai. Wasu ka ce ya iya amfani da haka, ya ce zai ruwaito hadisin ko wannan littafin daga shi malamin da ya yi wasiya a bashi littafin nan ko takardar. Wasu ko suka ce a ba dama. Haka nan kuma akwai saɓani a cikin wijada, shi ne takardar da ka samu da rubutun wani malami, to ka iya ruwaito wannan takardar, abinda takardar nan ta kunsa da ta ce daga shi wannan malamin ne ko ba ka da dama. Amma dai a ce ba dama a yi amfani da hanyoyin nan guda biyu na wasiya da wijada wajen ruwaya kuke, shi ne abin da aka fi wajen aka bi wajen mafi yawan malamai. Mafi yawan malamai sun bi haka. Amma dangane da shi ilami da kuma wasiya da wijada, idan dai isnadin ingantacce ne na shi malamin haƙi zuwa sama, to na rawu duba amali, muna ganin cewa wajibi ne a yi aiki da kowanne daga cikinsu, cewa lallai ne a yi aiki da duka guda uku, a zancen da yake shi ne abin dogara da shi. Wato shi dangane da wasiya, Ibn Abi Dami yake cewa ita wasiya ai ta fi ma fiye da wijada, kuma Imami Shafi'i da waninsa sun yi aiki da ita. Sun yi aiki da ita a wijada, to kana ma da wasiya kenan, inda wasiyar ai har ta fi ma wijada. Wannan shi malamin ne yace gashi nan a baka shi ya rubuta, wannan ko kai ne ka samu da rubutunsa, ka tabbatar dai cewa rubutunsa ne, to kaga wanda ya baka da sunan shi ya rubuta ai ya fi karfi. To tunda yake ita kanta wijadar an ce wajibi ne a yi aiki da ita, yadda aka ruwaito daga Imami Shafi'i da waninsa daga malamai, to ai a yi aiki da wasiya kana ma kenan. To za a ce a cikin abin da aka gani ta fuskar samu, abin da ka gani da rubutun wani malami, to kana so ka faɗa sai ka ce na samu da rubutun wani. Idan ko zato kake baka tabbatar cewa nasa ne rubutun ba, da alama dai nasa ne, kana kyakkyawan zaton nasa ne, sai ka ce zanantu na zata cewa da rubutun wani an ce kaza. Inda yake ba rubutu ba ne, wato sai ka ce kala, wato inda yake wasiya ce ko ilami, wannan ka yi cewa wanda ya ce dinu satin batukar dai ba kai kokonto ba a game da wata nusa matukar ba ka kokonto a cikin wannan rubutun na malamin ne idan kai kokonto a cikin to ta harafi wajibi ne ka tsaya kai kirdado ka dubo wanne ya fi zamowa sannan kai aiki da wannan kyakkyawan kirdadon naka duk sai dai ka dace dukkan abin da aka karbo da ɗaya daga fuskokin nan guda uku ko ilamin ko wasiyar ko wijada za a ɗauka a matsayin hadisi ne mun gadi wanda ya ruwaito irin wannan da sigar an za a ce ya yi ta da lesi wanda ya kawo shi da ahabara na kuma ruddata sai a yi raddi duk guda biyun da shi wanda ya ruwaito da an ɗin da wanda ya ruwaito da ahabar za a yi raddin gaba ɗaya guda biyun ballanta na wanda ya ce haddasana fa'in yukal to aka ce tura wijada tuntu ai gashi kun ce ba a yi ruwaya da wijada ko akwai sabani a game da yin ruwaya da wijada to gashi ko a jami'u sahihi na Imam Muslim akwai hadisin da yake ya karbo shi ta fuskar wijada ne ya karbo shi ta fuskar wijada akwai wa'ansu yan hadisai yan kadan a cikin Muslim wanda yake ya ruwaito su ne da fuskar wajadtu bihaddi fulani to amsar da zaka bayar cewa shi Muslim ba wai ya dogara da wijadan nan bane a'a saboda cewa ya karbo hadisin ta wata hanya cewa ya karbo hadisin ne ta wata hanyar bayan wannan to amma kuma wani dalili yasa ya kawo wijadan nan to